أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوت ذات مسلنتا كنا سو ذاك مسلنتا دقينا كيكي ما دايكي ke a cikin garin Gombe ce? Shekara ki nawa? Me ya baki sha'awa kike so zaki musulunta? Kawai kina so ki musulunta. To zan gaya miki abin da in mutum ya faɗa da amincewarsa da yardarsa shine alama na shiga musulunci. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abinda kika ce daga yau na yadda na amince na gamsu ba wanda ya kamata a bauta masa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Kin yadda da haka? Kika ce kin yadda kin amince Annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci, kuma shine cikamakin annabawa. Kin amince da haka? Kuma kika ce kin amince Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To wannan shine shiga addinin musulunci. Menene sunanki na da? Hanne. To kina so a ci gaba da kiranki Hanne? Wani suna kike so a canza miki? Maryam. Tace da sunanta Hanne. To mu ba muna da Hanne. In ka ji Hanne ana cewa Hannatu. Wasu kan ce matar wa ko babar wa. Tana da alaka dai da Annabi Musa. Abinda yasa ba mu da tabbas a kai, saboda bai tabbata a hadisi waɗannan mata guda hudu da suka zo a cikin kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam, mata guda biyar ne. Akwai waɗannan ƴan mata guda biyu da ya haɗu da su a Madiyana, Allah bai faɗi sunansu ba. Sannan akwai ukhtuhu ƴar uwarsa, akwai ummuhu mahaifiyarsa. Ta biyar ita ce imra'atu fir'aun, wannan ya tabbata hadisi sunanta Asiyatu bintu Mazahim. Don haka waɗannan guda hudu cikin mata biyar da suka fito a cikin kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam, ba mu da tabbas cewa sunanta Hannatu kenan. Da haka ta ce a musanya mata da suna Maryama. Maryam, ita Maryam sunanta ya zo a cikin Alkur'ani sau 34. Akwai suratu Maryam, ita kadai ce kwallon kwal da Allah ya kama sunanta Alkur'ani. Duk matan da suka zo Alkur'ani Allah bai kama sunansu karara ba, sai dai ce imra'a ko zauja. Uskun anta wa zawjukal janna wa mra'atuhu hammalatal hatam wa mra'atan tamlikuhum wa mra'atil aziz. Duk inda mace ta zo sai dai Allah ya ce matar wane, ko kuma wacce wane ya aura, ko kuma wamra'atan tamlikuhum. Saboda haka ba a kama sunan kowa a cikin waɗannan mata ba sai nana Maryam. Nana Maryamul Azra, kin zabo suna mai daraja. Da wani addini kike yi? Wani addini kike a baya? To yanzu iyayenki ba za su dame ki ba? Kin nemi izinin su? Me suka ce? Suka ce kowa yayi addininsa, babu damuwa, babu takura. To Allah ya tabbatar da alheri. Yanzu Maryam, abinda ya hau kanki abubuwa ne guda uku. Akwai mata da suke cikin wannan kwamiti namu na da'awa mai kula da sashin waɗanda suka musulunta mata, zaki je gurin su yanzu za su miki bayani in mutun ya musulunta abubuwan da ya kamata yayi na gaggawa na yanzu yanzu da kuma abubuwan da za a shirya masa na karatu domin ya fahimci addinin musuluncin da ya shiga sannan bangare na uku in kina da wasu matsaloli ko wasu damuwoyi za a kalli damuwar taki da matsalolin naki ta bangaren da ya dace muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin addinin musulunci Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan karshe ya ba mu kyakkyawan makoma dan committee yadda kuka saba ga Maryam nan ta shiga addinin musulunci ku ilmantar da ita ku karantar da ita ku nuna mata menene addinin musulunci a aikace muna fata Allah ya tabbatar da musuluncin ta من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو غوات رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda yazo 15 ga watan 2 2021 alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi adada kulli shay alhamdulillahi mil'a kulli shay alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara jinjina godiya gare shi bisa abin da ya faru a waccan shekara Allah ya jarabci duniya gaba ɗayanta na halin annoba da ta barke ta mamaye ko ina a fadin duniya wacce ta jawo abubuwa da yawa suka tsaya daga ciki har da tafsirin mu da kuma Allah subhanahu wata'ala sakamakon addu'a da aka yi ta yi Allah ya kawo mana sassauci da sauki muna fata Allah kada ya maimaita mana irin wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki muna fata waɗanda suka mutu ko suka rasu sakamakon wannan annoba da wannan kwalara Allah subhanahu wata'ala ya musu rahama ya yafe musu ya kuma kare faruwar haka a gaba kuma a ci gaba da kiyaye umarni da ka'idoji waɗanda aka shimfiɗa waɗanda muke fata za su taimaka tare da addu'a wajen kawar ko rage ko gusar da wannan musifa Allah kada ya maimaita mana irinta to abu na biyu shine babban farin ciki da godiya ga Allah bisa wannan masallaci kamar yadda na gani cewa Allah subhanahu wata'ala ya hore ma wani bawan Allah ya rushe wannan masallaci gaba daya an sake masa gini irin na zamani kuma an sa masa dukkan abin da ake saba masallaci kai ka ce kana masallacin Madina ko kana masallacin Makka ko kana irin katafaran masallatan nan da suke Dubai ko Qatar ko sauran kasashen Larabawa da Allah ya hore musu dukiya kuma suke kashe ta wajen gina da inganta da gyara da ƙayatar da guraren ibada wasu ma har sun fi gidajen su kyau muna fata waɗanda suka jagoranci wannan aiki Allah ya saka musu da alheri, Allah kuma ya sa a cikin mizanin hasana. Gina masallaci ba sabon abu bane, abu ne da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya fara assasawa da shi da ɗansa Annabi Isma'il. Wa iz yarfau Ibrahim alqawa'id min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da shi da ɗansa Annabi Isma'il, Allah ya ba su umarni akan su assasa ko su gina Ka'aba, wanda ita ce cibiyar addinin musulunci ta duniya. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya jagoranci wannan gini da shi da ɗansa Annabi Isma'il suna aiki, suna cewa Allah ka amsa mana. Wanda ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Madina, tun kafin ya kai ga masaukinsa a Madina, abinda ya fara assasawa shine masallaci. Ya gina masallacin Quba, wanda yanzu kamar tsawon kilomita 20 da ɗan wani abu tsakaninsa da ainihin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan masallaci ya tabbata hadisi wanda Ibnu Majah ya ruwaito da sanadi ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, wanda ya tsarki daga gidansa, ma'ana yayi alwala, ya taho masallacin Quba, ya gabatar da sallah raka'a biyu, ladansa a wajen Allah kamar wanda ya je yayi umara ne, ladansa kamar wanda ya umara ne cikakkiya. Saboda darajar wannan masallaci, Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yana koyi duk ranar Asabar, yakan tafi da kafa ya je wannan masallaci domin yayi sallah raka'a biyu a cikin sa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama Juma'a ta same shi bayan ya bar Quba, kafin ya isa inda wato zai sauka, sai ya tsaya yayi Juma'a a wannan tsakanin. Wanda yanzu haka shi ma an gina katafaren masallaci, yana nan fari kal zaka ganshi, an masa farin fenti tsakanin Quba zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan bayan Annabi ya isa masauki, ya sauka a gidan wato wa Abu Ayyub al-Ansari ko Zaid bin Khalid, ya sauka a gidansa. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yi shine neman fili da za a siya domin a assasa masallaci. Akwai wasu marayu, Sahal da Suhail, waɗanda mahaifinsu ya rasu amma ya ban musu gadan wani fili. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, a kirawo su a zo a yi ciniki su siyar da wannan fili a assasa masallaci. Da waɗannan marayu suka zo sai suka ce sun ba filin kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, a'a, a siya dai. Aka siyar da shi a wata ruwaya dinare 10 ko dirhami 10, wanda a lokacin kuɗi ne maƙudai. Aka siya aka danka musu kuɗinsu. A wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya ne da kansa daga ajihunsa. A wata ruwaya kuma Sayyidina Abubakar aka sa ya biya kuɗin daga ajihunsa. Aka assasa wannan masallaci na farko, wanda lokacin filin ya kasu kashi kusan 3. Akwai ɓangaren da kwazazzabai ne, tudu da kwari ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kakkarce aka gyara gurin. Akwai kuma gurin da yake akwai kaburbura na mushrikai, aka sa aka tone kaburburan, aka cire, aka ciccike ramukan. Akwai kuma ɓangaren da ake shanyen dabino, mashanyen dabino ne, shi ma aka gyara shi, aka samu fili wanda ya isa aka fara assasa wannan masallaci, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya shiga cikin masu yin wannan gini. Amma lokacin da sahabbai suna ginin dan a ji daɗin ɗaukan bulo da ɗaukan tubali da kwaba ƙasa, suna cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tusaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit alaqdama illa qaina wal mushrikuuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina nahnu allazina bay'u muhammada alal jihad ma baqina abada. suna yin wannan rajaz domin su samu karfi wajen wato yin wannan aiki shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira yana allah babu rayuwa cikakkiya sai rayuwar lahira domin da ma hadisi ya tabbata kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil idza asbahata fala tantazir al masa wa idza amsayta fala tantazir al sabah wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika daka wannan hadisi mauqufi da marfu'i suna tabbatar mana da cewa duniya ba matabbata bace daka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la aisha illa aishul akhira babu cikakkiyar rayuwa sai rayuwar lahira to kenan sahabbai duk inda suka je inda suke assasawa shine masallaci wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir daka masallaci shine cibiyar addinin musulunci shine makaranta shine jami'a shine mahada shine matattara shine gurin da ake kera mazaje ake reno ake tarbiya ake horar da ma'aikatan addinin musulunci masallaci bai takaitu kawai ai kamsu salawati a rufe shi ba masallaci jami'a ce makaranta ce da nan ya kamata a koyar da alqur'ani a koyar da hadisi a koyar da fiqihu a koyawa mutane tarbiya da mu'amala da zamantakewa da sana'a da harkoki na yau da gobe duka masallaci a matsayin sa na cibiya wanda musulmi za su koyi waɗannan a ciki gaba daya don haka wanda ya fidda kuɗin sa ana cikin irin wannan yanayi da mutane suka kankame kuɗi suka makalkale kuɗi suka rike kuɗi suka daure kuɗi suka danke kuɗi suka cikui koyen kuɗi mutum ya iya sakin bakin ajihun sa yazo ya gina wannan masallaci a dan kankanin lokaci tare da wannan inganci haka to ya kamata a yaba masa kuma an san an yaki shedan domin mafi yawa abinda aka fi ginawa shine mall mall da manyan manyan store store da manyan manyan gidaje mahadika ture su aka fi to kaga mutum Allah ya sa a cikin dan abinda ya samu ya ware ya gina masallaci domin a aiwatar da ibada shi ko masallaci waqafi ne taiwa wani ya tambaya yace to wasu mutane sun tara kuɗi sun gina masallaci ga wani bawan Allah ya zo ya rushe nasu ya gina nasa to su ina ladan su ladan su ya tsaya kenan daga ranar da aka rushe masallacin shi kuma nasa ladan ya fara daga lokacin da ya rushe taya wani ne wannan tambayar wataƙila ma wani daga cikin waɗanda suka bada tallafi ko suka bada kuɗi ko suka shige gaba zai ce yanzu shikenan mu na maladan ya tafi mun zo mun kashe kuɗi mun gina masallaci yanzu ga wani kuma bawan Allah ya zo ya rushe namu ya gina nasa ya dakatar da namu ladan ya dora akan nasa wannan abin zai iya fado mutum a rai ko kuma ya tambayan haka to wannan amsa al-lajnatu da'ima wasu manyan manyan katafaran malamai na duniya wanda take da headquarter a birnin Makka sun zauna sun amsa tambaya ba malami ɗaya biyu ko uku ko hudu ko biyar ba hamshakan malamai wani a hadisi ya kware wani a fiqihu ya kware wani a aqida ya kware wani a usul ya kware wani a nahwu ya kware a arabiya ya kware to sun zauna waɗannan malaman aka jefa musu wannan fatawar aka ce ku yi kokawa da ita amma kokawa irin ta karatu da ilimi ku fito da amsa idan hakan ya faru menene makomar waɗancan na farko da suka fara assasa wannan aiki sai suka yi fatawa cewa in ka duba cikin mujalladi na 6 ka fara karatu daga shafi na 300 kai ta tafiya bazan ce maka shafi na kaza ba don ka dauko daga shafi na 300 a cikin mujalladi na 6 kai ta tafiya cikin wato fatawa ta al-lajnatu da'ima zaka tarar da sun bada amsa akan wannan mas'ala suka ce duk sanda wani yazo ya gina masallaci kuma dama hadisi ya tabbata man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu mithluhu fil janna, wanda yazo ya gina masallaci Allah zai gina masa masallaci kwatan kwacin sa gidan aljanna. A wata ruwan ka mahfasi qata, koda a ce kamar shekar durwa ko nutsuntsu durwa mai dan karami mai gudun tsiya, to akan shekar sa ya kankanuwa ce, shi ma dan kankani ne. To sai aka ce koda aka bada misali da wannan, koda a ce kamar sheka ce ta tsuntsu, girman masallacin kamar sheka ce ta tsuntsu, Allah zai masa katafaren gida a cikin aljanna. Sannan masallaci waqafi ne, ba a sai da shi, ba a bada aransa, ba a jinginarsa, ba a gadansa, ana yin sa ne ya zauna a gurin dindindin. Koda wata maslaha ta biyo ta, ko za a yi hanya, ko za a yi wani aiki wanda shi ma na al'umma ne, kuma aka ga ba inda ya dace sai an gutsiri masallacin nan ko sai an rushe shi, to lalle ne a nemi wani guri daidai da wannan ko sama da shi a sake gina wannan masallacin. So masallaci ba a san a batar da shi har abada, amma an yadda a rushe masallaci a sake asasa wani. Sai suka bada misali guda biyu. Misali na farko, wannan masallaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina shi da sahabbai, wanda muka faɗi yadda aka siye shi, ina yake yanzu? Ina yake yanzu wannan masallacin? An rushe shi saboda zamani, wannan masallaci na ƙasa ne, an masa rufi da timba da azara, an sa masa hizgar dabino, ba zai ɗauki al'ummar musulmi ba, ba zai biya buƙatar zamani ba. Da haka lokacin sayyidina Umar ya ƙara faɗaɗa shi, lokacin sayyidina Usman ya ƙara faɗaɗa shi, da ma aka zo wata gwamnatin sai ta rushe gaba ɗaya, sai aka sake yin mai girma. Ana tafiya ana tafiya, yau idan ka shiga cikin Google ka ce a nuna maka wani gini ne yafi kowane gini girma a duniya, gini kwaya ɗaya, ba gine-gine ko unguwa ko kwatas ko estate ba, gini kwaya ɗaya wanda yafi kowane girma, masallacin Annabi za a nuna maka. Ka san adadin pillar da ke ciki? Duk wanda ya je masallacin nan zai ga kallo, zai kallo, zai ga yadda aka zuba dukiya aka yi gini. Kuma har yau ɗin nan da nake maka magana, kullum rushe hotel ake, manya-manyan hotels masu tsada ana rushe su, ana ƙara faɗin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan kullum ka je maka rushe manya-manyan hotel ake, akwai unguwa guda da na san an tashe ta kaf, a unguwar babu gidan da zaka ga hawansa bai haura 10 zuwa 20 ba, amma duk sai da aka rushe waɗannan gidajen domin a ƙara yalwa da faɗi na masallacin Makka da masallacin Madina. Kullun ka je a cikin aiki ake, kullun ka je a cikin aiki ake, hatta kai sarakunan daga kan King Fahd ko daga King Khalid suka canza ma kansu suna, cewa a daina kiransu masu mulki, a dinga kiransu khadimul haramaini. Me ma'anan khadimul haramaini? Mai yi wa masallaci hidima. A daina kiransu sarakuna, babban lakabinsu a kira su da masu yi wa masallaci hidima, saboda sun fahimci duk sarautarka, duk mulkinka, duk kuɗinka, to babban darajarka shine a ce kana cikin masu yi wa masallaci hidima. Da ku duba sarauta irin ta Saudiya, ku duba kuɗi irin na Saudiya, amma sarakunan suka ce a dinga kiransu masu sharan masallaci, masu share masallaci, masu yi wa masallaci hidima, ma'aikatan masallaci, shine babban mukami a Saudiya. In ka kuskura aka kira ka kadimul haramaini, sai wani askari ya kwada maka mali, saboda an kwace wannan wato mukamin daga hannun masu shara, an maida shi kan sarakuna, saboda sun san daraja da girmar masallaci da makoma wanda ya masa hidima, ko da kuwa hidiman nan ta shara ce. Akwai wata mata baƙaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta, saboda ma sunanta ma ba a sani ba, ita sai ta yi wa kanta gata, kullum sai ta ɗauko tsintsiyarta ta zo ta share masallacin Annabi, ta yi tafiyarta. shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama in dai kana nan to zai dinga lura da kowa me yake yi sai ran nan ya duba bai ga matan nan ba sai ce wa ina matan nan da take zuwa take share masallaci aka ce ya rasulullah an samu labari ba ta da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to idan Allah ya mata cikawa kada kowa ya mata sallah ku sanar da ni ni ne zan je in mata sallah kun ji annabi ya ce ni zan je da kaina in yi mata sallah to sai ta rasu da rana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kwanta ya dan yi kailula saboda a samu karfin yin tahajjudi da qiyamul layl to sai ta rasu a daidai lokacin sai sahabbai suka ga to a taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya mata sallah ko ku a barshi ya ci gaba da kailulansa sai suka ga maslahar manzon Allah tafi maslahar wannan mata daka sai suka je suka yi mata sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya farka yace ya me ya faru game da matan nan aka ce ya rasulullah ai ta rasu ha an yi mata sallah yace ba na ce muku ku sanar da ni ba in ta rasu ni ne zan yi mata sallah da kaina suka ce ya rasulullah ta rasu ne a lokacin kana dan hutawa sai muka ga kam yanke maka baccinka da dan hutunka shi yasa muka je muka yi mata sallah yace za ku gane kabarinta suka ce yace to ku kai ni kabarinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi tawaga sahabbai aka tafi makabarta yace ina kabarin suka ce gashi yace to ku yi sahu a bayana a sake mata sallah tana cikin kabarinta manzo Allah ya tsaya akan kabarin yace Allahu akbar yayi mata sallah ya kabbara ta farko ya kabbara ta biyu ya kabbara ta uku ya kabbara ta hudu ya sallama yace duk mutumin da nayi masa sallah Allah yana sa masa haske a cikin kabarin sa ana so wannan mata da take share masallaci ta je lahira da haske saboda annabi ya mata sallah lokacin da ta rasu akwai ko wadanda suka mutu Allah ya ce wa annabi kaka kuskura kai musu sallah wannan kuma annabi yace ni ne zan mata sallah wanda kuke wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi amma ita wannan aka ji aka yi mata sallah me yasa ta samu wannan gata shara take da tsintsiya take share masallaci kun ga ashe masallaci gina shi share shi tsaftace shi kula da shi gyara shi yana cikin waɗannan ayyuka daka sai fatawar malaman can suka ce duk mutumin da ya gina masallaci sai zamani ya cimma masallacin ana son a fadada shi ko kuma wannan masallaci ya gaza ko yayi kadan ko ya tsufa sai Allah ya kawo wani yace yana so ya rushe wannan masallaci ya dora to a bashi dama yayi haka domin masallacin an masa gata sannan waɗancan da suka gina masallaci da farko sun gina shi ne da niyyar ya tabbata dindindin to wannan niyya tana nan a wajen Allah ba zai yanke ta ba ladan su yana nan a wajen Allah dindindin titir har alkiyama ta tashi Allah zai ci gaba da rubuta ma masu masallacin farko lada sannan wanda yazo kuma ijaddada shi ma a bude masa nasa file a ci gaba shi ma da bashi lada shi ma bayan shekaru 80 ko 100 sai wani yazo yace kai wannan masallaci ya kamata a ƙara fadada shi amma sai ya gidajen da suke makotaka da shi a mai da su can a ƙara fadi sai yazo shi ma ya rushe to ba za a ce a to ina ladan nabiyin sai a ce shi ma an dora akan nabiyin ladan sa yana nan dindindin shi ba zai yanke ba shine abinda fatawa ta lajaratul da'ima suka bayar haka naga a cikin al-liqa'u shahri wanda ake wa Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin an masa fatawa wani yace mun gina masallaci a unguwar mu sai masallacin ya tsufa kuma ya kankanta jama'a sun taru sun yi yawa a unguwar to sai wani yazo yace yana so a bashi dama ya rushe wannan masallaci ya fadada shi kuma akwai abubuwa na zamani da babu a ciki za a saka to za a iya yin haka sai yace kwarai sai kawo ayar nan ta man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikuhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Sai Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya istinbadi daga wannan aya cewa wanda ya fita yana mai hijira zuwa ga Allah kafin ya kai can sai ya mutu a hanya, to faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Allah ya duba niyyarsa ne sai ba shi lada tare da bai kai inda yake son ya kai ba, amma sai Allah ya ba shi lada saboda me? Saboda niyyarsa. Inna fil majnati lirjalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiya illa sharikukum fil ajr habasahumul maradu wa fi riwayatin habasahumul uzru. Sahabbai sun fita yaki su shiga rami su shiga kwari su hau tudu su gangara, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a Madina akwai wasu mutane babu inda za ku hau tudu ku gangara, sai sun yi tarayya da ku wajen hawa tudun nan da gangarawa, amma su suna zaune a gida, amma duk abin da aka rubuta muku sai an rubuta musu irinsa. Sai ya ce habasahumul uzuru, uzuri ne ya sa basu taho tare da ku ba, da haka sai Allah ta'ala ya ba su niyyar kamar sun zo an yi da su. Kenan mun ware mas'ala babba da za ta iya tasowa tsakanin masu sabon gini da masu tsohon gini, cewa masu tsohon gini ladan ku yana nan tabbatacce haƙi zuwa ranar alƙiyama, Allah ba zai yanke shi ba don kasancewar an zo an rushe masallacin da kuka yi an gina sabo a gurin. Hakanan kai ko mai sabon gini daga lokacin da ka gama gininka aka shigo aka fara sallah aka fara karatun Qur'ani aka fara tafsiri aka fara daurin aure, duk wata harka ta masallaci dama ta arziki ce, aka zo aka yi sulhu ko aka yi wani taro na addini ko aka yi lacca ko aka yi program, to ka ci gaba da samun lada kai ma haƙi zuwa lokacin da kai ma naka ginin zai tsufa. Wani shi ma ya zo ya ce bari shi ma ya dora akan naka ta hanyar fadadawa ko ta hanyar rushewa a yi, kai ma wannan rushe masallacin ko shekara 100 ne ko gaba ko waye ba zai rushe ladan abin da kai ba. Wannan ita ce falala Allah da Allah ya bambanta da kowa. Kenan ashe duk waɗanda suka fara gini tun daga zamanin sahabbai da suka yi gini, Umar ya fadada, Usman ya fadada, daular Abbasiya, daular Umayya, har zuwa daular Usmaniya, har zuwa daular Saudiya, duk waɗannan aiki da ake ta yi na fadadawa na ginawa na fadadawa na ginawa bai rushe ladan waɗanda suka fara aikin na farko ba, duk suna nan sun yi tarayya cikin falalar Allah da rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa. Idan an gama ginin masallaci yana bukatar abubuwa guda hudu. Kun ga wannan masallaci an yi shi da kyau, an yi shi da tsafta, an zuba carpet sababbi, an zuba AC, saura wani ya mana bacci kuma. Idan naga kuna bacci zan sa duk a kashe AC nan. Yawwa. Don wani ya dade bai sha AC ba kuma gashi ana dan zafi zafi. Idan kuka kyalla ido ɗan hizba kuka ga wani yana bacci ku kashe AC daidai kusa da shi ku tashe shi. An sa maka AC ne dan ka ji dadin tafsiri ka kuma ka fara limshewa. Sannan masu itikafi so da ka masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni bi bina'il masajid wa an tutayyaba wa tunazzafa. Masallaci ne yana bukatar tsafta. Duk wanda ya je haramin Makka da haramin Madina zai ga ma'aikata suna aiki awa 24 suna canjin aiki awa 6-6, an kasa su kashi 4, a share a goge a fesa turare, a share a goge a fesa turare. Ita kanta daddumar adadin yawan daddumar sun fita a cikin site din su cewa da za a shimfida ta tun daga cikin garin Makka sai an kai Jidda saboda yawanta. Akwai dadduma sama da 45,000 a cikin haramin Makka. Wannan dadduma akwai injina da aka tanada hawa hudu ake wanke ta. hawan farko in aka je injin da za a sa karkade kura zai ba wankewa zai ba sai ya kade mata kura injin kade kura ne sai a sa a cikin inji na biyu shi kuma wannan injin zai fito da omo da brush ya goge ya wanke ya wanke sai a sa inji na uku shi kuma injin zai dauraye da ruwa garai garai sai a sa a inji na hudu shi kuma injin busarwa ne idan an gama busarwa sannan kuma sai fesa turare sai injin fesa turare sai a kwashe wannan sannan kamar wannan kafet da aka sa yadda suke yi duk masallaci ana masa kafet ne hudu ko uku kamar yanzu wanda zai sa kafet in ya sa sai kuma a yi irin su a jingine su a leda lokacin da waɗannan suka yi dauda to sai a cire waɗannan sai a shimfida waɗancan sai a kai waɗancan wanki kafin wannan ya dauda wancan ya bushe an zo an aji da haka wani yazo yace zai wa masallacin nan kafir ka a ce an gama ya kawo ya zo ya auna a yi a aje a leda ranar da wannan ya dauda an aka cire wancan aka kai wajen wanki to sai kuma a shimfida wannan shi ma kafin wannan ya dauda an shimfida wancan haka ake yi da haka ba za ka taba ganin babu dadduma ba wannan ta bangare abin da ya shafi tsafta kenan tutayyaba wa tunazzafa a dauki ma'aikata waɗanda za su dinga kula da shara da tsaftacewa ba a son a ga yana ba a son a ga dauda ko datti ko kazanta ko a ji tsami ko yami ko samami ko hamami ko doyi duk ba buƙatar sa a cikin masallaci so ake aji shi yana kamshi wannan shine wato ta bangaren abu na farko abu na biyu ana son masallaci ya zama an sa masa security yanzu kaga esin nan da fankan nan da waɗannan abubuwa da aka zuba masu tsada wani duk da na Allah ne ya san na Allah ne amma wallahi in aka yi sakaci sai kaga ba AC daya wani ya kai ta wajen gyara to wannan shine matsala da haka sai an sa security kaga masallacin Makka yawan kyamarorin da ake aiki da su da yawan security ba wasu suna sallah wasu suna bin kyamarori suna ganin mai shiga da mai fita yanzu akwai wani masallaci da aka zo a daura aure Allah ya sa an sa CC camera ko ina a masallacin wani ya sace sadakin sai da aka zo muna nema an baku muna nema an baku bisa asalin sadaki shafa wannan da zai sai ji babu sadaki sai aka ce to an sace sadaki aka ce kowa ya zauna inda yake kowa ya tashi sai aka koma aka yo yawa reverse na CCTV sai kawai aka ga wani ga hannunsa CCTV camera ta kama ya sa kudi a ajihun wali wakili ya sace kudin sai aka kira shi aka ce taso aka nuna masa waye wannan sai kawai yace dauko yace to kun ga she dole a sa security wani zai zo da mota wani zai zo da babur wani zai zo da keke wani zai zo ya aje takalminsa mai kyau to dole wannan harkar takalma da harkar abin nan sai an sa security shine abu na biyu abu na uku shine abin da ya shafi kwamitin gudanarwa masallaci kamar gwamnati ne kamar hukuma ce yana buƙatar maintenance yanzu komai sabo ne kar amma bayan lokaci fanka kaza za ta tsaya AC kaza za ta tsaya dan guri kaza zai kwarzane guri kaza zai goge mukullin kofa zai lalace to dole sai an yi tunanin ina za a samu kuɗin da za a dinga maintenance ya zo bayan shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma ka zo ka tarar da masallacin nan yana nan yadda aka yi shi komai ya lalace ana gyarawa ban dakai dama mu gamu da muguwar ƙazanta an ka shiga ban ɗakan mu baka kuma shiga ba sai an rubuta in ka shiga ban ɗaki ka bar shi yadda ka gan shi ma'ana in ka gama biyan buƙatar ka wanke ka bar shi fes yadda ka gan shi yanzu aka ga ma'aikata a Makka jiran ka suke ka fito daga banɗaki su ga ko ka lalata su sake wankewa saboda banɗaki ko da yaushe ya zama sannan masallaci yana buƙatar wasu kuɗi domin zuba mai da tada inji da maintenance engine da ruwa da wuta. Shin wutan masallaci ana biya ko ba a biya? Kyauta ake shan wutan masallaci ko biya ake yi? In biya ake, to wa zai biya? Ruwan masallaci gwamnati ta bashi a sha kyauta, saboda na masallaci ne a yi alwala kyauta, a zaga kyauta, ko ku shi ma biya ake yi? In biya ake, to wa zai dinga biya? Injin masallaci, man da ake zubawa, wa zai dinga kawo man a dinga zubawa ana tada inji? Don kaza a zo sallah a ce babu. Duk wanda yake, wani yake gaya min, wani masaunin injiniya ya ce ƙarfin wutar da ake da shi a masallaci biyu na Makka da na Madina ya fi dukkan wutar Najeriya gaba ɗaya yawa. Mega mu yake kiranta? Megawatt ɗin da take a Makka da Madina, ya masallatan kaɗai su biyu wanda aka yi rizabin bayan hasken da ake bayawa, rizabin ɗin da aka ya fi na Najeriya kaf gaba ɗaya. Yasa baka taɓa ji wuta ta ƙetta ba? Wai a harami ka ji ɗin? No, ba wannan tsari. Harami ka ji ɗin? Babu. To sannan ma'aikatan masallaci da masu gabatar da darussa a masallaci, babbansu shine liman, babban liman shine jagora, wataƙila da na'ibin liman. Su ƙasashen Laraba ba a cewa na'ibin liman, sai dai a ce liman lamba ɗaya da liman lamba biyu da liman lamba uku. Domin ka ce liman da na'ibi, kenan na'ibi ba shi da amfani sai ranar da liman baya nan. Na'am? Yasa wani na'ibin sai shekara goma bai yi sallah ko ɗaya ba, saboda liman ya buɗe wuta. To shi yasa sai kaga kullun liman na'ibi yana jiran Allah ya sa liman ya yi rashin lafiya, ko ya yi tafiya, ko ya zama baya nan don ya samu ya ɗana. Amma idan aka yi tsarin cewa liman number one da liman number two da liman number three, kai liman number two za ka yi sallar juma'a biyu, ka ba liman number one ya ɗana ɗaya, liman number three ya ɗana ɗaya, to kaga shi kenan an samu balance. Yanzu harami ya ake yin sallar harami, mutum ɗaya ne yake ta yi? Limamai ne, kowa sunansa liman liman, ba lamba ɗaya ba lamba biyu. In an tashi timetable ake yi, wannan za su yi sallah wannan lokacin, wannan zai sallah, da kowa ya san time ɗinsa, an ba shi a rubuce ga ashe timetable yadda kowa zai zo ya sa. Haka ladanai, sai ka ga ladan 20, ka ga liman 10, an tsara kowa ga lokacin da zai sallah. Da haka kowa yana samun cikakken lokacin hutu, kuma yana cikakken lokacin sallah. Wanda za su yi tahajjudi an tsara su, an sa likitoci sun duba su, sun duba lafiyarsu, ba mai mura ba mai kisa, ba ka taɓa ji su dai ya yi tari ba. Yadda muke ana karatu, kaga mutum ya yi tari ko ya yi atishawa, ka taɓa jin su dai ya yi atishawa? Ka taɓa ji ya yi tari ko ya ɓata? Ƙara ɓata ba a iya samun ɓata, amma dai tari da atishawa da gyaran murya, saboda ana kula da su sosai. To kaga da limamai da masu karantarwa da mai gadin masallaci da ma'aikatan tsafta masu shara da masu wankewa da masu kula da masu maintenance, waɗannan abubuwa duk ana buƙatar su domin masallaci ya zama ko da yaushe cikin tsafta. Za ga an yi masallaci gwanin ban sha'awa, amma sai kaga mu ɗin wai mu za mu taru mu lalata shi. Ziran nan naje wata unguwa, ashe wai mutanen unguwar sun yi wani tsari da ya burge ni, nasu a ce kowace unguwa sun irin wannan tsarin. Yadda ake gwamnati take cewa duk ƙarshen wata a je a tsaftace gidaje, sanitation, to su kuma suna yi wa masallaci, su ma sun ware wata rana ba ta gwamnatin ba, duk mutanen unguwar za a taru a share masallacin, a wanke masallacin, a tsaftace masallacin, a goge yana, a gyara komai, haka suke yi su kuma. Shi ma masallacin yana samun wannan gatan. To kaga mu ne za ka ga an mana masallaci mai kyan gaske, amma ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga mu mai da shi bututu, wato ba kyan gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face majina a masallaci ma laifi ne, ka farasa wannan laifin shine ka kankare ka tafi da ita. Da haka ijin aje kuttuna da ake yi na tofa majina, ko a aje tishu in mutum ya tofa ya aje a ciki, ba a aje ƙazanta a masallaci. Na ɗaya ta tun da ba najasa ba ce, ka sa a jiyunka in ka fita ka jefa a kwandon shara. haka ake son masallaci ya kasance. Sannan ta bangaren masu sallah da karatuttuka da darussa, ana son masallaci ya ci gaba da rayuwa. Ta bangaren fito da tsare-tsare na darussa da karatuttuka waɗanda za su ƙara inganta kuma su ƙara kwarzanta kuma su ƙara fito da amfani na wannan masallaci. Don haka wannan shine abinda zamu ce ta bangaren wannan. Don haka muna addu'a ga Alhaji Bala Tinka Point da shi da waɗanda suka ƙarfafa masa zuciya ko suka ƙarfafa masa gwiwa ya zo yayin wannan aiki a dan kankanin lokaci ya gina wannan katafaren masallaci da dukiyarsa da kuma wato ba za a rasa abokansa ko ƴan uwansa, wasu masu ƙarfafa zuciya, wasu masu wataƙila su ƙara masa ƙarfin gwiwa ta wata hanya ba. Duka waɗannan muna musu addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya taimaka musu. Buku manta ba dai yau shine shekara ta 23 da fara gabatar da wannan tafsir ɗin namu. Shekara 23. Shekara ɗaya kuma muka taɓa tsallakewa. Kuma a shekara ina jin biyu ne ko uku muka ɗan samu inda ba a fara daga farko ba. Akwai shekarar da kusan shekara 9 or 10 da suka wuce, lokacin da aka kafa kwamitin ciyarwa a jihar Kano, sai zama ina cikin kwamitin kuma ana so a fara ciyarwa a cikin watan Ramadana. Da haka dole sai na tsaya na ga yadda aka fara ciyarwar a inda aka sa ni wakili in je in ga ana yi. Wannan yasa dole sai da aka samu wajen kwana 8 ne ko 9 kafin na zo wanda Dr. Muhammad Tahir Hafizahullah ya gabatar mana da tafsiri na waɗannan kwanaki kafin na iso. Sai kuma ina jin wata rana da ruwa, an taɓa yin ruwa ko ruwa ne aka yi wanda shi ma aka ɗan samu fashi. Sai shekarar da ta wuce wanda gaba ɗaya ma ba a ma yi ba, saboda halin da duniya ta shiga ba iya mu ba, duk duniya ne abin ya shafa. Muna fata Allah ya sa wannan yanayi ya wuce gaba ɗaya. A tsawon waɗannan shekaru 23 da muke gabatar da tafsiri a wannan masallaci, mun ga abubuwa da yawa. Tun soja suna mulki, lokacin da na zo aka fara tafsirin 98 soja ne yake mulki, 99 sai aka yi zaɓe, a lokacin sai Hashidu ya ci zaɓe, Allah ya ji kansa, ya yi shekara 4 sai kuma ga Excellency Danjuma Goji ya zo, shi ma muna tare shekara 8 shi ma ya tafi, sai ga kuma Dan Kwambo, Excellency Dan Kwambo shi ma ya zo ya taɓa ya shekara 8. Muna nan muna ta tafsirinmu, shi ma ya tafi. Yanzu kuma ga Excellency Inuwa Yahaya, Allah ya sa shi ma ya gama lafiya. To haka rayuwa take, ana tafiya ana tafiya, amma ni da Allah ran ba ga mu nan. Kaga da abin tenuwa ne, da sai mu ce tenuwa Allah ran ma. Wani ya ce dan agajin nan naka malai na yake mai farin gemun nan, ya gaji ba Allah ya zauna yake. Da a baya na yake tsayawa cik, in ya ga wani dan abin nan ya hau kai na ya haka wani kade shi, in ya ga nan ya wani kade, ana tafiya ana tafiya, yana tsufa yana furfura, yanzu sai mun bashi kujera dan zo da yake huta. To amma aka ce to kai malam ya babu furfura ko daya, nace ai ni matashi ne. To ga alaran ma ana ta tafiya da shi a wannan tsawon lokaci. Duk shekara yakan taso daga Zaria inda yake bar iyalansa ya taho a zo a yi wannan katafaren aiki da shi. Don haka muna fata Allah shi ma ya saka mu da alheri. Akwai malama Ruqayya wacce take wa mata tafsiri, babar Huzaifa. Jiyan nan yarta ta haihu, Khadija. Amma ana daidai lokacin da ake tunanin za a haihu, ana ma naƙuda, ta ce ya kamata a aje naƙuda a zo a tafi tafsiri. Na ce a bari dai ta haihu mana. To yanzu Allah ya sauke ta jiya, ta samu ya an sa mata Fatima, wanda ita ce jikanmu ta nawa kenan, jikokin ma suna ta ƙaruwa, amma dai har yanzu ni matashi ne. To saboda haka muna mata godiya, ita ma da ƙoƙarin da take yi. Tunda muka faro ake ta samun ci gaba, mun san mun zo suratul nisa, ina jin 2016 sai aka buƙaci cewa me yasa ba za mu kafa gidan marayu ba sai aka tall aka sanar a wajen tafsiri cewa ana buƙatar tallafi 2016 ne ko 2008 haka ne shekara kusan 10 kenan sha nawa 2008 sha uku haka ne ko to su kansu malaman sun samu sabani tsakanin dai nan da nan din a wannan shekarun aka zo aka tallafa cewa ana buƙatar jama'a su bada gudunmawa sai wani Alhaji Ibrahim yace yana da fili ta can ya bada shi fi sabilillah sai kuma Alhaji Nasiru shima yace yana da fili ta can wurin shima ya bada shi fi sabilillah sai aka ta samu mutane suka ta zuwa suna ta bada filaye wanda daga ƙarshe su ne aka harɗu kan cewa a je a samar da wancan fili da haka waɗannan mutane su 16 Alhaji Nasiru ta hannun Zannan Doma da Alhaji Hamza director mai biredi da Hajiya Hawwa Baba Ahmad da Hajiya Aishatu Jibr Duku da masu tura kuɗi ta account kun san mun gabatar da wani program cewa muna neman mutum 1,000 kowa ya dinga bada 1,000 a wata so daya wannan 1,000 da za a bayar sau 1,000 a wata zai bamu 1,000,000 wannan 1,000,000 kuma za a iya gudanar mana da waɗannan kwamitoci namu guda 2 kwamitin sababbin misalinta da kuma kwamitin kula da marayu to kuma alhamdulillah mutane da yawa sun ci gaba da bada wannan wasu su dan tsaya su huta su dan zabura su kawo su dan tsaya su huta su zabura su kawo wannan abun bai tsaya ba amma dai ba a cimma adadin da ake bukata ba amma dai jama'a suna iya kokarin su wajen turawa cikin wannan account ita Hajji Aisha tana cikin wacce ta gina mana wato masallacin juma'a a cikin gidan marayin wanda yanzu haka ana sallar juma'a a gurin to ita ma ba za a manta da ita ba akwai honorable Usman Bayero na fada shi ma ya ba mu tallafi kwarai da gaske akwai Alhaji Muhammad Ali Kumu akwai Alhaji Balatinka wanda yanzu haka ma da a gidan farkon zuwa na babu ma inda za a sauke ni kai wannan duniya ci gaba take kun sai da akai haya aka kama mun a wani gida muka je da ni da wani ne a cikin gidan in na leko sai mu hada ido sai koma sai mu koma sai aka ce to ziya za aka ce a nemo zana aka siyo zana ko irin tabarman nan kafin ma gidan shago ne akwai wani gida nan shagon na fara zama iya abin da ake da shi fa kenan an yi babban bako babban malami amma iya abin da aka mallaka shi ne a bashi shago kaga wanda bai sai da abubuwa suka fara ba sai ta mamaki aka yi suka kai haka to nan shagon nan ne daga na zo shekara ta 2 ne ko muka zo da iyali sai aka ce to yanzu abin da za a yi a kama haya aka kama haya kuma ya zama muna cin karo wajen fitowa sai aka ce to a samo zana a yanka tsakar gidan aka yi haka aka sa zanan aka raba ya zama in ya leko sai in ga zana shi ma in ya leko sai ga zana baya gani na bana ganin sa to haka aka fara sannan a lokacin inda nake inda aka yi ni babu wanda yake da motar da zai je ya dauko ni a babur ake goyo ni sai da aka samu abin nan pharmacy Ibrahim yana da yar wata starlet lokacin sai yake dauko ni ko kuma Isa Ali lokacin yana da Vespa shi yake zuwa shi kuma yaje ya dauko ni bayan mun tashi karatu ya kawo ni wajen karatu kun ga yadda abubuwa suka fara yadda Allah yake canza su daga nan sai Alhaji Alhassan mai wake shi yace a zawo gidansa ya samar da wani gida nan da muka zauna shekara kusan sama da 10 ko a gida Alhassan mai wake Allah saka masa da alheri a cikin gidansa ake tafsiri na mata asalin kafa kwamitin karɓar waɗanda suka musulunta ya fara ne daga gidan Alhaji Alhassan mai wake so da lokacin da wata yarinya ta zo ta musulunta ko Jamila sunanta ne ita ce ta fara musulunta sai ta zo wajen malama ta ce tana son ta shiga addinin musulunci mata suka kawo ta alhamdulillah ta yi mata bayani ta turo mana ita ta ce to tunda ta musulunta yanzu ya kamata a kafa kwamitin da zai kula da ita kun ji asalin yadda kwamitin ya fara yanzu shugaba ke gaya min mutane sama da 4,000 sun shiga addinin musulunci a wannan tsawon a wannan tsawon lokacin. Kun ga yadda aikin Allah yake farawa, kadan kada yake farawa sai ya dinga tashi yana burin kasa. Don sai mutum yazo ya ga cewa an yi wani katon gida unguwa guda muna zaune a ciki, yace kai wato kaga wani katon gida da mallan daura yake zaune, to mallan daura daga shago ya fara akaram Allah. Ko mutum ya ga mu da wata katuwar mota ka kwanta a baya mallan ana ma fifita da AC, yace a to ta babur muka fara muka kai. To kaga yanzu da dan wani masallaci can muka fara, kun babu motar da za ta je Kano ta dauko ni, tasha nake zuwa. Idan na zo tasha ga Alhaji mai gari ko shi ko Malam Muhammad Kabir, lokacin shi yana manajan wani gidan mai, to shi za su je tasha su taro ni, in sako jakata a gaban mashin zauna a baya, in kankame jakata in kankame kafata yace mucalla. Wannan abin ba dadi gare shi, wato in kana tuno shi take ta jin dadi. To kun ga alhamdulillah Allah ya shiga lamarin. Yo gashi masallacin bayan Allah ya sa an taso an dawo wannan din ma gashi yadda Allah ta'ala ya sa masu zuciya suka zo suka mai da shi. To kaga ba abin da zamu ce musu duk gaba ɗayan su sai dai Allah ya saka kowa da alheri. Akwai iyalan marigayi Ali Adamu Abubakar AIG Adamu Abubakar, wannan bawan Allah da iyalansa sun ba mu gudunmawa kwarai da gaske a cikin wannan aiki na da. Akwai Honorable Shehu Abubakar Durbi, komai da shi ake yi. Akwai Alhaji Baba Wuro menene Jambandu, akwai Alhaji Ahmad Muhammad Dashi, akwai Professor Aliyu El Nafati Vice Chancellor Gombe University, akwai Muslim Umma FCE Gombe, wanda wannan su har yanzu ban sani ba ko ya tsaya yanzu suna cikin waɗanda suka ci gaba da bada tallafi ta hanyar wato hada kuɗi suna tura wannan committee. Akwai Alhaji Abu Ma'azu Yariman Kashari, akwai Hajji Adamu ko Alhaji Hajji Adamu Ibrahim Dan Kwambo, ita ma wannan baiwa Allah ta bada gudunmawa kwarai da gaske, da kuma matar Dan Juma Goje Allah ya mata rahama, tana cikin waɗanda suka tallafa mana kwarai da gaske a cikin wannan harka ta da'awa. Allah ya mata rahama ya jikanta. To kun ga ashe kenan, bai da za a yi a fara wannan abu ba tuna da duk waɗannan mutane ba ko ba a yi musu addu'a ba. Saboda muna fatan waɗanda suka rasu daga cikinsu Allah ya jikansu, wanda suke da rai kuma Allah ya ci gaba da shiga lamarinsu da tallafa musu. Akwai zakka daga Sa'adu mai silifa. Alhaji Sa'adu mai silifa ya kawo zakka, ya ce 100,000 a saka a cikin asusun marayu, ya ce kuma wai 10,000 na malam, wato marayun a basu 100 a ba malam 10, 5,000 kuma na alarama. Kai alarama har ma na fi ka, to a juya mana. To sannan ana sanar da yan uwa musulmai cewa za a dinga saka wannan karatun a gidan rediyon Nigeria Jewelcom FM, wanda tsohon ministan sufurin Nigeria Sanata Abdullahi Idris Umar ya dauki nauyin kawowa, da misalin karfe 3 na yamma zuwa karfe 4 na yamma. Sannan a Kano kuma akwai wani kamfanin shinkafa Tiamin, sun dauki nauyi za a dinga sawa a Freedom Radio ko ina mutum yake a duniya, in ya hauta internet zai ji da karfe 2 zuwa karfe 3. Akwai kuma wani mai kamfani an gaya min sunansa a Kaduna, ya dauki nauyi ana sawa a gidan Liberty. Akwai kuma wanda yake sawa Alheri Radio da DITV da kuma Alhaji AA Rano, wanda ya dauki nauyi ake sawa a Sunna TV, ban san akwai Africa TV, suna nan sun ta aiko mana. Sai karshe idan muka tattara za mu zo mu yi wa kowa addu'a. Sai abin nan yan social media din da kake ganin su, kafin ma abin ya je radio su ko ina ma an ji a duniya, mutane da yawa suna mana waya, musulminmu, Hausawanmu da suke Ingila, da wanda suke Faransa, da wanda suke Jamus, da wanda suke Turai, da wanda suke sauran kasashe ko ina a duniya, suna ganin wannan abu ta social media da kuma CD da ake ta dauka ake yadawa. Kuma ba abin da zamu ce muku yan social media da yan dauke cewa sai Allah ya saka muku da alheri. to yau shine shimfidar da muka yi gobe ko muna da me za yi gobe okay akwai sabon masallaci da za a bude gobe a ina okay a can bypass za a bude in Allah ya kai mu gobe za a gabatar da fure kutuba a sabon masallacin da za a bude a bypass na Maryam nana na Maryam da za a bude gobe gabas da gidan gidan Braden White Light to Allah ya kai mu Allah kuma ya sa albarka kuma Allah ya karba musu sannan account din mu na Da'awa and Relief Organization shine muna da Jaiz Bank wanda yake 000 guda hudu sai 40 sai 53 sai 28 0 guda hudu 40 53 28 000 40 53 28 sai kuma First Bank akwai 20 24 17 94 41 sannan kuma waɗanda suke son su taimaka wannan aiki na marayu da sababbin musulunta ga lambobin ciyaman ɗinmu da sakataranmu za su iya kiran su a kowane lokaci 080 27 91 31 76 ko 080 34 69 98 06 za a rubuta a jikin shafukanmu na social media ko da yaushe ka kira waɗannan lambobi za a sami amsawa Allah muna roƙonka muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah subhanahu wa ta'ala ka saka ma waɗanda suka yi wannan aiki na gina wannan masallaci da alheri Allah ya sa ka shiga sakamakon aljanna wannan shine abinda mutum zai yi ko ya mutu ya ci gadan sa gidajenmu da muke bari da gonakinmu da kantinanmu da motocinmu duka magada ake rarrabawa shikenan matanka ko ba za su shekara ba wani zai ga wata ya ce yana so shikenan wani ma kafin a gama ta kaba an fara mata test da waya da waso cewa ana ciki wannan shine abinda ba zai rabu ba shi ba a sa shi a gado shine abinda ko ka mutu zaka ci gaba da ganin ladansa so da haka Allah ya saka da alheri ya sa albarka kafin mu yi addu'a Allah ramma zai karanta mana alqur'ani yau gaba ɗaya muqaddima ce gobe za mu fara karatu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا إنها ساءت مستقرا ومقاما
الحمد لله الله رمى على ساكا دالهيري الله يا البركة
yan committee mu wadanda ake ta wannan gogormiya da su tun daga chairman shi Dr. Muhammad Lawan da sakataren mu Malam Salisu Bajoga da kuma sarkin aiki Dr. Babaye Kulo wanda a tsawon shekarun nan gaba ɗaya duk shekara shi zai je dauko ni kuma shi zai mai da ni shi da kusan direba na gaba ɗaya likita ne kuma direban malam to muna fata Allah ya saka mu da alheri ga alaramma Malam Mustafa mai karanta tambayoyi kullun ku ce ba karanta tambayar ku ba to laifinsa ba shi yake tace tambayoyin ya tankade ya rairaye da shi da wancan alƙalin shi wancan alƙalin ya daura mutane kuma ya kwance wasu ban san wanda yafi daurewa ne suka fi yawa ko wanda yafi kwancewa ba ga Alhaji Gidadu shine muke kiransa baban marayu wannan gidan marayu kusan a hannunsa yake duk waɗannan ƴan committee namu da kuka gani sai Alhaji Abubakar mai gari tunda aka fara wannan gogormai ake tayinta da shi bai taba gajiya ba da yawa mun fara wannan aiki da su wasu sun samu ci gaba wasu sun tafi kamar Dr. Ibrahim Alkadi duk sanda na tada sai na masa addu'a wannan bawan Allah musamman yake tasowa daga Maiduguri ya zo domin a rufe tafsiri da shi ko a fara da shi kuma yana cikin waɗanda muka fara assasa wannan karatu da wannan ayyuka da shi muna fata da mai unguwa Doma da sauran duk wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah kuma ya sa wannan aiki ya dore ko bayan ba ma nan wata ran kuma za ku ga ba mu ne muke tafsirin ba wasu ne su ma zo su ci gaba kuma haka kuma Allah ya tsara ko ba za a fasa ba za a janye ba kuma ba abu ne da zai yiwu saboda haka sai dai mu fata Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan karshe ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk